Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da hantsin ranar Juma'a 11 ga watan Oktoba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin sake jin ragama shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa Najeriya kafafen yada labarai na ci gaba da fitar da bayanai da ke nuna damuwa kan inda uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari ta shiga sama da watanni biyu bayan da ba a ji duriyarta ba. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatocin jihohin Taraba da Benue sun kafa wasu kwamitoci domin gano bakin zaren magance rikicin al'ummomin Tibi da Jukun. Sannan muna tafa da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya yayi wani zama a jiya Alhamis don tattaunawa kan batun harin soji da kasar Turkiya take kaiwa a arewa maso gabashin Siriya, wanda ta kwatanta shi a matsayin tsararre kuma wanda ya dace a yakin da take yi da ta'addanci. Harin na faruwa ne a daidai lokacin da mayakan Kurdawa a yankin suke kiran neman dauki don su kare mutanen su daga abin da suka kira kisan kiyashi. Jami'an diplomasiya a kwamitin sun yi magana da baki daya kan wannan kutse da Turkiyyar ta yi, wanda suka ce zai kara jefa al'ummar yankin cikin halin haula'i. Kamar har kuma wasu membobin kwamitin sun yi kira da Turkiyyar kai tsaye da ta kawo ƙarshen wannan farmaki. Tsohon jakadan Amurka a Ukraine na shirin bayyana a gaban kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka da ke jagorantar binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shugaba Donald Trump. Sai dai babu tabbas ko kwamitocin za su iya gudanar da zaman na yau Juma'a da Marie Yovanovitch. Ita dai fadar White House ta ki bada haɗin kai a binciken, wanda ta ayyana shi a matsayin wanda ya sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar. Baya ga haka, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ita ma ta daƙile wani yunkuri na gayyatar jakadan Amurka a ƙungiyar tarayyar Turai Gordon Sondland daga gurfana a gaban kwamitin domin ya bada bahasi. Ana dai zargin Trump ne da tursasa shugaban Ukraine yayi bincike kan dan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden wato Hunter, da nufin neman abin da zai bata mai suna, zargin da Trump ya sha musantawa. Labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kama wasu abokan hulɗar loyan shugaba Donald Trump Rudy Giuliani su biyu bisa tuhumar da gwamnatin tarayya take yi musu na bada gudunmawar dubban daloli ba bisa ka'ida ba ga wasu kwamitocin yakin neman zaben jam'iyyar Republican, ciki har da wani kwamiti mai goyon bayan Trump da ake kira PAC. Dama masu binciken kan batun tsige shugaba Trump na neman 'yan kasuwar su biyu waɗanda suka fito daga jihar Florida. Ake kuma zarginsu da taka rawa wajen makarƙashiyar da ta kai ga cire tsohon jakadan Amurka a Ukraine a bara. Jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun kama Lev Furness, harfaffen Ukraine ɗan Amurka, da Igor Froman, harfaffen Belarus shi ma ɗan Amurka, a filin jirgin saman Dallas da ke Washington a yammacin ranar Laraba yayin da suke kokarin ficewa daga kasar. Manyan masu shiga tsakani daga bangaren Amurka da China sun yi wani sabon zama a jiya Alhamis dan saki tattauna batun takaddamar cinikayya da ke tsakanin kasashen biyu. Ganawar da aka yi cikin wani yanayi na rashin tabbas da ba a san abin da zai biyo baya ba. Jefa bakakken maganganu da bangarorin biyu suka yi ta yi a makon da ya gabata ya kore duk wani tunani na yiwuwar samun maslaha da za ta kawo ƙarshen takaddamar cinikayyar. Ko da yake a jiya Alhamis bayan da ya nuna wani yanayi na kokwanto game da sakamakon tattaunawar, Shugaba Donald Trump ya yi wata sanarwa ta bazata a shafinsa na Twitter, inda ya ce shi da mataimakin Prime Minister kasar China Lu He za su gana a fadar White House a yau Juma'a.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin, a Najeriya kafafen yada labarai na ci gaba da fitar da bayanai da ke nuna damuwa akan inda uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari ta shiga sama da watanni biyu bayan da ba a ji duriyarta ba. Dangane da haka, wakil mafadar shugaban kasar ta Najeriya Umar Faruk Musa ya hada mana wannan rahoton da za ku ji.
Kafofin watsa labarai a Najeriya a satin da ya gabata nan sun hiddo da rahotanni daban-daban dangane da damuwar da ake hango akwai tsakanin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma uwar gidansa wadda ta fice daga kasar yanzu watanni sama da biyu kenan bata dawo kasar ba, kuma ba a bada dalilin da ya sanya Hajiya Aisha Muhammadu Buhari ba ta Najeriya tare da mai gidanta ba kamar yadda aka saba. Waɗannan mayan jaridu a Najeriya dai sun ambato cewar akwai yiwuwar takon saka ne da aka yi ta yi a baya tsakanin uwar gidan shugaban kasar da waɗansu mukarabansa wadda tun wa'adinsa na farko yana mulkin Najeriya Aishatu Muhammadu Buhari ta yi ta sukar ƴan kanzagin gwamnatin wanda aka fi sani da ƴan kaban cewar sun dabaibaye mijinta kuma suna sarrafa gwamnatin ba akan akidoji da aka san shugaban nata da riƙewa, kuma har ƴan Najeriya suka amince suka zaɓe shi wa'adi na ɗaya da na biyu domin ya mulki Najeriya. Ko da yake ana ganin takon saka ne ko kuma wani abu da ya kawo kace na ce tsakanin uwar gidan shugaban kasar da mukarabansa ya sanya ta fice daga Najeriya a cikin hushi wata kila aka ce tana Ingila tana zaman dirshin, amma kakakinta Malam Suleiman Haruna a wata tattaunawa da ya da manema labaru ya ce duk wannan tsaye gunguma ne kawai ba su tare da wata hujja, saboda Aisha Muhammadu Buhari a matsayinta na yar kasa mai yancin kanta tana da ikon walwala kuma tafiya inda ta ga dama inda da izinin mijinta ne, wanda ya ce bai kamata wannan maganar ko wannan tafiyar da ta yi na sama da watanni biyu ya kawo ne cece kuce ba. Shina mai ba da tabbacin cewa kowane lokaci daga yanzu uwar gida Aishatu Muhammadu Buhari za ta dawo Najeriya. To amma a tattauna da nai da shi Malam Husaini Zakariya, malamin addini kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya, ya yi mun karin haske dangane da hujjoji ko abubuwan da ya fahimta yakan iya kawo haka.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan tsakanin mata da miji wato bata dama ta hutu da yardarsa wani abu ne wanda yake wa musulunci ya da shi, sannan kuma idan ta bace ta yaji shi ma duk wani abu ne wanda yake musulunci ya san da shi da mace ta yaji da kuma abin da za a yi idan wato abin ya faru. To yanzu malami ba zai magana ba ya ce ga hukuncin al'amarin sai an san shin yajin ta yi guduwa ta yi ko ko shi ne ba ta dama ta tafi ta huta saboda wani abu da ya faru tsakanin su na tashin tashina, wato zuciyar ta kwanta idan ta huce sannan ta dawo wajen mijinta.
Ya kake ganin gudanar da mulkin Najeriya ga shugaban kasar da iyalinsa alal misali ba su tare da shi kamar ta fannin natsuwa da kwanciyar hankali da samun walwala din na gudanar mulki a kasa?
Babu shakka mace saliha ita ce wanda yake daga cikin dabi'unta idan mijinta yana cikin damuwa ta lallashe shi, kamar yadda Nana Khadija take lallashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wato kan damuwa saboda abin da ya kawo wanda ba a saba da shi wani addinin musulunci saboda ita ma mace ta gari tana mujinta haka to ballan na kuma a ce shugaban kasa wanda yake wato rikicin duniya da kasar shi zai iya hashi mabacci gaba daya to haka yana bukatar wata abokiya mai nutsuwa mai hankali wanda san halinsa tun wato kafin lokacin ta kwanta masa da hankali kuma ta tashi addu'ar Allah don gidiya bashi mafita a cikin saka abin da ya sa a gaban shi na shugabanci wanda ya rasa wannan wato gaskiya yana cikin wata damuwa babba don haka in waɗanda suke kusa da shugaban kasa sun san wannan abu akwai wato fishi a cikin sa wanda ta yi to ya kamata su shiga tsakani su mata biko wato su bikon ta ta dawo su bar zama da mijinta domin wannan abin da mata ta gari suke ba mijinta na lallashi da kwanciyar hankali wato shugaban kasa ya samu wannan don ya ci gaba da mulki don adalci tsakanin mutanen sa.
Malam Hussaini Zakariya kenan malamin addini kuma mai sharhin al'amura a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja yanzu dai an sa ido a ga irin matakai ko bayanai da za su iya fitowa daga gwamnati dangane da makomar uwar gidan shugaba Muhammadu Buhari wato Aishatu Muhammadu Buhari da kuma lokacin da za ta iya dawowa Najeriya ganin irin yadda cece ku ce ya biyo bayan kauracewa da ta yi wa Abuja sama da watanni biyu da suka shige tun bayan da ta kammala aikin haji a kasar Saudiya a wannan shekara. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Najeriya.
Madalla gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. To har yanzu dai muna a Najeriya inda baya ga rayuka da suke salwanta ta sanadiyar rikicin al'ummomin Tibi da Jukun a kudancin jihar Taraba da jihar Benue. Hakanan tashe-tashen hankula sun raba wasu da mahallansu baya ga asarar dukiyoyi da aka yi. Sai dai yanzu haka gwamnatocin jihohin biyu da ke da waɗannan ƙabilu biyu sun kafa wasu kwamitocin shiga tsakani domin gano bakin zaren magance matsalar. Ga rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana daga Jalingo.
Kawa yanzu ma tuni yan kwamitin suka soma gudanar da ayyukansu inda a jihar Taraba kwamitin ke ci gaba da gano bakin zaren magance tashe-tashen hankulan. Honorable Haruna Manu da ke zama mataimakin gwamnan jihar Taraba ya ce dole ne ɓangarorin biyu da ba sa ga maciji da juna su kai zuciya nesa.
So as this committee as you bring into action we want you to as quickly as possible find a solution.
Dole a tashi tsaye ba tare da jinkiri ba domin gano bakin zaren magance waɗannan tashe-tashen hankula. Ya kamata ne a keke zuciya nesa a maida wuka cikin kube. To wai ko me ƴan majalisar dukin jihar Taraba ke yi a yanzu game da tashe-tashen hankulan da ke auku a kudancin jihar tsakanin Tibi da Jukun? Wannan ko shine tambayar da na yi wa Honorable Bashir Muhammad Fafe da ke zama shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar dukin jihar Taraba.
An yi kwamiti wanda aka kawo Jukunawa ina ji 30, Tibabe 30 su zauna a tattauna a ga menene damuwan din. Taya za a yi kusan hanya duka an tare yanzu baya biyuwa mai zuwa Abuja ma sai ya bi ibi da sauransu. To wannan duk ana neman maslaha yanda za a yi a resolve it. To alhamdulillahi an dan kwana biyu ba a ji kashe-kashe ko irin hare-hare na zuwa wasu ƙauyuka da gonaki da sauransu ko a farma wasu ɗai-ɗai ko a gona duk an daina. Muna fatan hakan ya dore, har in ya dore Allah ya kawo mana zaman lafiya za ka ga ko hankalin gwamnati zai dawo a yanda za a yi ci gaba.
Don abu yake ce ki cinye majalisa ta kan gaito shugabannin al'umma kun taba gaishen ko sarakuna waɗannan?
Majalisa dai ba su da kuɗin zaman kansu kamar da na fara. Wannan harkan gwamnati ne, tsarin gwamnati ne wanda majalisa zastarwa ne suke yi. Majalisa dai haka kadai ba za ta tashi ta shiga binciken abu ba sai akwai petition, sai akwai wani korafi ko wani abu mutum ya kawo na musamman. To nan ne dole sai a tashi tsaye a yi binciken din.
Ko ƴan majalisa da suke wannan yanki abin da suke ba baska ba a cikin bukatun gaggawa abin da ake kira matter of urgency.
Matter of public urgency ana kawo irin shi. To in an kawo din in an yi resolution still gwamna za a mayar ma. Don shi ne za a je ya yi da dauki mataki, shi ne yake da hukuma ƴan sanda a gargashinsa, hukumomi daban-daban wanda suke tunda shi ne chief security officer na jiha.
Shi ko gwamnan jihar Taraba a kitaddare Dusan Isiyaku ta bakin hariminsa ta fuskaci harkokin siyasa Bakar Bawa ya ko musanta zargin cewa gwamnatinsa na shakulatin bangaro game da abubuwan da ke faruwa a yanzu.
Kabilu gabaki daya wayannan sun dauka bindiga, wayannan sun dauka bindiga an kama fara akan ba wani cikakken dalili. Mutane ne kuma wanda suna zaman lafiya tsakaninsu. Mu ringa yin hakuri kuma mu ringa yin justice kuma hukumomi ƴan sanda da kotu ina roƙon su a ringa yin adalci a ringa yin gaskiya domin yawanci fa in kaga mutane suna fadace fadacen nan hukuma ne bata ba mutane haƙƙin su yadda ya kamata
tashi tashi hankulan dai sun fi kamari ne ma kanan hukumomin ukari takun da kuma Donga baga wanda ke faruwa a yankunan da ke kan iyakan jihohin biyu mutum da kowa ma ke cewa shine ake takala to koma da menene patako shine Allah ka karshen wannan tashi tashi hankulan dake wakana tsakanin kabilun biyu Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Nigeria
a gaida Ibrahim Abdul Aziz da wannan rahoton kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan wakar so ma dalla da fatan in Najeriya za su hada kansu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, na fara hira da Hajiya Khadija Kasim, wata tsohuwar babbar ma'aikaciyar babban bankin Najeriya, inda ta ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To, batun kalubale fa wani irin kalubale aka fuskanta a lokacin makaranta da kuma lokacin aiki?
Gaskiya kam, mun fuskanta. Inda ma na dai tukun na Maryam in samu dan musulmi ba ka tafi ma ake so a bar mu mami makaranta har mu kai sakandare ba kuma ga baba na ya rasu na iryarinya amma Allah da ikonsa dai maman mu gashi ba karatun boko kai ba dai amma sai rawan gani
Allah sarki to me ya baki kwarin gwiwa
ita mama na dika ta bani da kwarin gwiwa gaskiya na Allah a gurin aiki kuma da mutunci shin ka rayuwa na ɗan mace ɗar arewa mun da kuma ta girma a irin dai al'ada a takuɗe sinna
haka
san da farko za a yi ta mana ganin ba za mu iya ba dole in kina so a yabe ki ko kuma a biki na kokari to sai kin fa ma kowa kokari kin ga irin gwagwarmayar da muka yi ta fama da shi ko da yake aiki a guri kamar babban bankin Najeriya kamar tsangwama ba ke sai ba kin da kokari a mace a lokacin bani girma yazo za a baki in dai kin nuna kwazo da kokari sai dai fa yan abin da ba za a rasa ba sai san kuma balle in kika zo kina da kwazo kina da kokari kuma da mu'amala da mutane wani ba zai ji daɗi a zuciyar shi ba
to a irin wannan ma'aikatar ta bankin Najeriya babban bankin Najeriya kina gani mata suna dagewa su yi irin wannan kokarin ko kuma dagewa ne ta fannin aiki sosai
ai kuwa anan ne ake dagewa
da kyau akwai mata da yawa da suke sha'awar aikin banki amma kuma suke jin tsoron shiga aikin banki saboda ni ban san ko saboda yanayin aiki ne a ganin ki me ke sanyawa mata suke gani kamar aikin banki na da wuya
eh kin ga akwai dalilai da yawa inda kamar mu da yake babban banki
eh
akwai dokoki na gwamnati dama da dole babban banki amma kin ga bankuna da ake da suke private
masu zaman kansu
eh dan sukan ba mace target to ai mace an ba ki target kin kin je kina nemo mutu customers
kamar a inda ya miki wasu kudade a ce ki je ki samu mutanen da za su kawo waɗannan kudaden na ajiya
akwai hadari kana son aikin nan wallahi Maryam wani abun wata rana kana ji kana gani dole ka bari dan an sa rayuwanki a hatsari
to amma irin waɗannan bankunan masu zaman kansu da suke sa irin wannan target din zamani ne ya sanya suke haka koko tun farko da ma su kan yi haka din
a zamani da yake yanayi na juyawa sai aka zo aka samu wani lokaci da bankunan su suke fita su je su nemo masu ajiya
haka kuma babu wata doka ko kuma ka'ida da za ta kare mutum idan ya gaza samu mutanen da za su zo su zuba kuɗi su yi ajiya
wallahi akwai dokoki da babban banki ta shimfiɗa musu amma kin san da ita an ce banki wannan banki private ne
banki ne mai zaman kansa
wata abubuwa ma babban banki ba ta sani gaskiya irin wannan target ɗin kam ya sa mata haɗari da yawa dan na ci da lokacin ne martaba sarkin Kano
eh lokacin yana gwamnatin banki
ne da sanusi yana daga cikin mutanen da suka yi yaki da irin wannan abu kuma kin ga shi lokacin sa ila ara masa daraja ya sa an dauka mata dan a lokacin sa mata ma cikin Central Bank na babban bankin Nigeria an sa mata da suka samu daukaka da yawa da suka zama directors suna lura da department daban-daban.
Da kyau. To Hajiya Hadiza ke dai yanzu kin kwashe kusan shekaru 30 kika ce kina aikin banki. Idan zaki ba mata ƴan uwanki shawara a game da aikin banki, me zaki gaya musu?
Aikin banki aiki ne kamar kowane aiki da mace za ta yi. Amma shawara na farko da zan ba su shine farin farko din ne sha'awa sai ta yi ilimi ilimi da ke da yake da dangantaka da aikin banki dole ka karanta fasafasan da za su sa ka aikin bankin nan kuma na biyu kin shiga aikin bankin nan to fa tashi a tsaye ke ma ki kokari ki nuna naki kokari ba na son kullum muna gwada kanmu da maza kin gane Maryam
don
kowanne cikin mu Allah ya riga mishi nashi baiwa
da karfin da Allah ya bashi
Allah ya ba mu kokolwa da kowanne mu zai iya ba da cikin gudunmawa ko na miki ko na mace kuma ka samu hali ne kyau na tafiyar da ayyuka ki zama mai biyayya ki zama mai koyo daga na gaba da ke
da kyau
idan mace ta yi wannan kuma dadawa tana tafe in Allah ya zo sa ta aure to fa dole sai ta yi kokarin ta samu balan
ta iya daidaita al'amura
gida da lura da yara wannan shine abin da maza su gaba ɗaya ba za su iya yi ba kuma kin ga inda Allah ya saki ba mace wani baiwa za su iya aiki za su iya kuma lura da ƴaƴa kuma za su iya lura da gidanta
wannan haka yake To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar baƙuwar tamu Hajiya Khadija Kasim da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa sauti, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Madalla a gaida Maryam Dauda da shirin kallabi yanzu sai sharhin wasu jaridun Amurka.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin sharhin jaridin Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Epoch Times, inda aka rubuta labarin an tuhumi wani yaro ɗan shekaru 9 da haddasa gobarar gida wanda ta yi sanadiyar kashe yara 3 da manya 2 a tsakiyar birnin Illinois. An tuhume shi da aikata laifuka 5 na kisan gilla. Jaridar Peoria Journal-Star ta rawaito cewa an kuma tuhumi yaron da aikata laifuka 2 na haddasa gobara. Gobarar ta ranar 6 ga watan Afrilu ta kashe ɗan shekara 1 da yara 2 'yan shekaru 2 da wani mutum mai shekaru 34 sannan da wata mata mai shekaru 59 a gidan da ke kusa da ƙauyen Goodfield kusan kilomita 240 kudu maso yamma na birnin Chicago. Lauyan ƙaramar hukumar Woodford County, Greg Minga, ba zai bayyana wasu bayanai dalla-dalla game da wanda ake zargin ba, ko kuma alaƙa ko dangantaka da mutanen da suka mutu. Babu wani yaro ƙarami da aka taɓa tuhuma da laifin kisan mutane tun shekarar 2006. ta jaridar US Today inda aka rubuta labarin wata makarantar primary a Fire Oaks Ranch da ke jihar Texas ta zo da wata sabuwar hanya ta magance kwarin gyare ta hanyar neman taimakon kaji. A cewar gidan talabijin na KSAT, an saka kaji guda 7 a makarantar primary don yakar gyaran wanda ya mamaye makarantar. An ajiye kajin a cikin harabin makarantar, a cewar daraktan sadarwa ta makarantar, wato Jocelyn Durant. Wasu sassa a tsakiyar jihar Texas sun cika makil da kwarin gyare a wannan mako. A ranar Talatan da ta gabata ne, miliyoyin kwaran suka mamaye yankin na San Antonio a cewar rahotanni. Wasu kwararru masu kula da kwari a jihar Texas sun ce yanayi ne ya saka aka samu karuwar kwarin. Za mu je ga jaridar New York Times inda aka rubuta labarin hukumar samar da wutar lantarki a jihar California ta katse wutar miliyoyin mutane saboda wata iska mai karfi da take kadawa wacce ake fargabar za ta iya haddasa tashin gobarar daji. Ki na PG&E ya katse wutar gidaje da wuraren kasuwanci 500 a arewacin jihar ta California, inda daga baya matsalar ta hada da yankunan San Jose da San Cruz da ke yankin da ake kira Bay Area. Amma babbar barazanar ita ce ga marasa lafiya da tsofaffi waɗanda suka dogara da mashina domin yin numfashi da kayan aiki kamar keken gurago mai amfani da wutar lantarki. Ga mutanen da ke da nakasa na iya zama rayuwa ko mutuwa. A arewacin California, duk gidaje da kasuwanci suna fatan za a dawo da wutar lantarkin da wuri kafin a tilasta musu zubar da kayan abinci. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla gaida Zahra Aminu Fage da sharhin wasu jaridan Amurka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 3:26 na dare. Yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum. Sunana Alai Sama'il Mayaki daga Lagos jihar Ikon Nigeria. Ina son yin amfani da wannan dama da wannan gidan radio da albarka yake ba ku muna amfani da shi muna son mun biyan bukata lokuta da yawa. Cewa ga sabarwa Malam Alisa saboda a mai da hankali wajen shira yin bada message wajen MTN. Wanda kake yare MTN sai ka ga an samu ka voice ba ka samu mutum ba ko ai maka voice note kuma a charge ka kuɗi voice note din nan bai da amfani ko ni jeje ba wani amfani ga amma duk wayan MTN da kake kira sai ka ji a ce ba ka samu ba ko voice note kamin ka ce ko an charge ka kuɗi saboda haka yanzu Allah bai da hankali a bincika mana wannan lamarin kuma ai mana magadin shi.
To kafin mi sallama ga Zahara ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya yayi wani zama a jiya Alhamis don tattaunawa kan batun harin soja da kasar Turkiya take kaiwa a arewa maso gabashin Siriya, wanda ta kwatanta shi a matsayin tsare-tsare da kuma wanda ya dace a yakin da take yi da ta'addanci. Harin na faruwa ne a daidai lokacin da mayakan Kurdawa a yankin suke kiran neman dauki don su kare mutanansu daga abin da suka kira kisan kiyashi. Tsohon jakadan Amurka a Ukraine na shirin bayyana a gaban kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka da ke jagorantar binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shugaba Donald Trump, sai dai babu tabbas ko kwamitin zai iya gudanar da zaman na yau Juma'a da Marie Yovanovitch. Ita dai fadar White House ta kiba da haɗin kai a binciken, wanda ta ayyana shi a matsayin wanda ya sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, ciki har da shirin Duniyar Amurka na Mahmud Lalo. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ni lafiya.